Daga muryar Amurka a Washington DC. Wa sauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitocin da suka hada da 25-31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya duka a zangon FM a kuma su ta kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio sai kuma ta internet a voahausa.com ko kuma kai tsaye ta Facebook Live masu gabatarwa
Maryam Bashir Bagaji
Safina Tsada Sodengi
sai kuma ni Usman Ahmad.
A yau Litinin 9 ga watan October 2017 kamar kowace ranar Litinin da muke magana akan zamantakewa a yau ma zamu yi magana ne akan musgunawa ko kuntatawa a wuraren ayyukan mu.
To me ke kawo wannan kuntatawa? Wani mataki ya kamata mutum ya dauka idan haka ta faru da shi? Sai ku biyo mu a cikin wannan shiri.
Shimfidan fuska yafi shimfidan tabarma. Mu kananka mu matan namu ga inda ya kamata su yi kwalliya, ga inda ya kamata ta sun yi ado gidan majajin su sa ga wata mace in za ta je office sai ta dauko ƙura'a daka, in za ta je office sai ta yi maka wani irin lalle, in za ta je office sai ta wani irin kikkiawan kitso.
To bayan wannan kuma zamu ji tattaunawar da wakilin mu na Abuja Hassan Maina Kaina yayi da wasu malamai a zauren muhawarar yau da gobe shirin matasa.
Sai kuma Barista Aliyu Abdullahi don jin wani mataki ya kamata mutum ya dauka idan ya tsinci kansa irin wannan yanayin.
A Facebook da Twitter mun tambaye ku cewa a ganin ku me ke kawo kuntatawa ko cin zarafi a wuraren ayyuka ga yanda kuka amsa mana.
To sakon farko daga shafin Facebook din yace daga Yusuf M Ramadan mai Gombawa ne. Abin takeici ne yadda zaka ga ake cin zarafin mutane a wuraren ayyuka kamar ba gobe. Hakan kuma yana faruwa ne sakamakon nuna isa da jijji da kai da wasu ma'aikata masu ido da kwalli ke nuna wa kananan ma'aikata. Ana wa ganin sai hukumomi sun tashi tsaye haikan wajen hukunta duk wanda aka samu da wannan laifi ko shi wane ne ko mi matsayinsa da girman kujerarsa a ma'aikatar da yake.
Sai Abubakar Sabiu Sabuwa yace hakika idan bira da sata to kuwa daddawa ma na da wari. Akwai rashin sanin darajar dan adam daga wajen wasu shuwagabannin da kuma nuna isa, sannan kuma su yara akwai karanci ilimi a tare da su, wato basu san hanyoyin da ya kamata su faranta ran uwayen gidansu ba, sannan kuma shi so ai gaman jini ne, mutukar jininka bai haɗe da mutum ba sai ka ji ka tsane shi.
To sai kuma Hafiz Sani Murabus Attajiri yace kowa za shi jibi sai ya bi ta gobe. Tabbas wannan tsokacin ya so samu inda ke min kaikayi. Tabbas wannan lamarin ba kananan ma'aikata ya tsaya ba, hatta masu practical industrial training suna fuskantar wannan matsalar. Domin ni kaina lokacin da ina asibitocin da ke Kano ina practical naga isa a gurin kananan ma'aikatan wanda su ma in ayi musu ba za mu ji haushi ba domin cin tuwon kishiya
ramako in ji ba haushi. To sai kuma sako na gaba daga Ado Salati Goma ga Annabi Rijau yace to wasu lokutan tsarguwa na kawo haka, wasu lokutan kuma bambancan addini na kawo haka, wato akidanci kenan ko kuma kabilanci duk da suna haifar da haka, domin ko a nan karamar hukumar mu ta Rijau ire-iren haka sun sha faruwa.
Sai Aminu Adamu Malam Maduri yace salamu yau da gobe ikon Allah. To wannan al'amari yana faruwa ne yawancin lokaci idan aka samu rashin fahimta tsakanin babban ma'aikaci da karami. Ku tashi lafiya.
Sai Usman Manaka Mai Ruwa Road Funtuwa yace yau da gobe rashin sanin muhimmancin dan da baka haifa bane ka sanya cin zarafi da takurawa a wajejan aiki da nake gani ake yi a Najeriya. Da fatan kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama za su dinga sanya idanu akan cin zarafin jama'a ko yara.
To sai kuma Lawali Manchester Kamba yace yau da gobe hakika abin da ke kawo cin zarafi wajen aiki shine a bangaren aikin gwamnati yana yiwa baku ba kwa fati daya ina gane rubutun da take nan da shugaba wato shugabanka kenan a wurin idan kai namiji ne in kuwa mace ce to ta ki ba da hadin kai a bangaren aikin karfi kuwa sai a maida kai kaifa ba kowa kake ba kai labura ne
Allah ya kauta
amin amin
sai Yahuza Muhammad BKY kakikum to Allah ya sa na faɗi sunan dai yace assalamu alaikum yau da gobe hakikanin gaskiya guraben ayyuka iri-iri ne domin ko kowa da nasa irin aikin to amma ni a gani na shine mafi yawancin lokuta hakan na faruwa ne dalilin gajin hakuri tsakanin kananan ma'aikata da kuma manyan su a wurin aiki sannan kuma wasu ma'aikatan suka kirkiri kuntatawa ne haka kawai ga na ƙasa da su ni dai kira na ga ma'aikata duk inda suke shine su rika hakuri a matsayin makamin aikin su da fatan Allah ya sa ku tashi lafiya amin
amin
eh sai kuma sakon Sani Dahir yace babban abin da ke kawo haka shine ana kai wasu a kujerar ne bayan basu cancanta ba basu san darajar mutane ba saboda haka sai kaga mutun yana ta wulakanta na ƙasa da shi kiran maga shugabanni da a rika hukunta irin waɗannan mutanen
sai kuma Sadi Saidu Daura yace yau da gobe taka su ta rabu wani yakan fuskanci kuntatawa a wurin aiki sakamakon bambancin siyasa ko aqida wani kuma halinsa ne yake jawo masa kuntatawa ko tsangwama da ɗan magana ke cewa halin mutum jarin sa da sauran dalilai daban-daban wanda lokaci ba zai ba mu damar bayyana su ba da fatan za ku tashi lafiya
to amin sai Fahad A Magaje ya ce rashin sanin haƙƙin ma'aikata daga wajen shugabannin ma'aikatan sannan da rashin sanin ƴancin kai daga wajen ma'aikatan domin in har ka san ƴancin ka to ba yadda za a yi shugabanka yake takura maka a cikin ma'aikata sai Abba Bashir ya ce rashin yawan ma'aikata da kuma karancin aiki idan har akwai cinkushewar ma'aikata a wajen aiki kuma ya kasance aikin bai wadata ba to dole za su diga fuskantar matsala
to sai kuma Baba Gana Alhaji da Buwa Nguru yace salam filin yau da gobe cin zarafi a guraren aiki tabbas yana zama ruwan dare kuma ya kamata majalisunmu su kafa wata doka da zata ba irin waɗannan matsaloli zata ba irin waɗannan matsaloli ko kuma zata dinga duba irin waɗannan matsaloli don wannan abu yana fadawa ne kan marasa galihu a koda yaushe
sai Abdulaziz Adamu Fira yace to galibi hakan tana faruwa ne ga mata a yankunan mu na Afirka kuma hakan na faruwa ne saboda basu saboda rashin bawa mata muhimmanci a nan yankunan mu na Afirka to sai kuma mu leka shafin mu na Twitter @abubuwa kankara yace salam yau rugoba ni a gani na rashin kyautatawa ne ko kuma bambancin addini ko na launin fata ke haifar da wannan matsala
to sai kuma Abubakar Imam wato @imam _ uba yace salam yau da gobe a gaskiya akwai rashin adalci da nuna fifiko a fili a aiki sai dai Allah ya kawo mana sauki a rayuwa
sai Sani M Dahiru yace akwai rashin sanin darajar bil'adama daga mai aikata hakan domin duk mutumin kirki yana tausayawa na ƙasa da shi baya kuntata masa to sai kuma sakon ƙarshe @abba dambam yace yau da gobe hakan na faruwa ne sanadiyar rashin sanin ya kamata da karancin daraja mutane da ma uwa uba girman kai
to yanzu kuma baya ga wannan sakonnin naku sai mu koma ga wakilin mu Hassan Maina kaina mu ji tattaunawar da yi da wasu malamai a zauren muhawarar yau da gobe
a yau ina tare da Abubakar Umar Tsari da kuma Alasan Shaibu minister Alasan Shaibu minister za mu duba batu ne dangane da yadda san zuciya wani lokacin ke shiga cikin al'amura na aiki inda za ga wani lokacin idan ana aiki tsakanin ma'aikata in har a cikin waɗannan ma'aikatan akwai mace a ciki wani lokacin shugabannin wurin ko da macen nan ta cancanta a mata wani abu na ƙarin girma ko zuwa kwas ko wani abu haka da sauransu sai su ki ko sun nemi su yi lalata da matar da sauransu da yakan nan Alhaji Alhassan Shaibu minister ta yaya kake kallon wannan al'amarin me yake janyo irin wannan abu
a gaskiya fi sabilillahi wannan abu ba karamin kuskure bane saboda duk mutumin da yake karkashin ka yazo yana aiki a karkashin ka kai kuma kake gaba da shi to in har akwai wata alfarma da zaka nema a gurin shi kuma alfarmar ba ta office bace ba ta cancanta ba wata alfarma ce wacce kake gani kana so kai amfani da dama ka danne shi saboda domin ka fi karfin shi in bai yadda da kai ba zaka iya kore shi zaka iya cin mutuncin shi ko baya da haka ma in ma wani aiki yake nema wani guri kusa da kai da sauran su duk zaka iya bata mar wannan din shi to wannan gaskiya shine yake kawo mana cikas a rayuwa saboda manyan mutane yanzu especially wasu tunda ba tare an zama daya ba irin wannan abubuwan yana faruwa ba ma a kallon office ba ma ƴan ma haka baya ma ƴan kasuwa wannan mutum zai dauko mata haka su zama irin director da sauran su menene suna da kirga kudade da wanzu so abubuwa su ko sakatarorin su haka akwai zaka ga kai kana da mutuncin ka da darajar ka kai mai gida ne ba ya kamata kuma a ce du mai gida ya mutunta kanshi kar ka manta ba du mutuncin ka da darajar ka lokacin matan nan lokacin da ka neme ta in kana tare da ita a wajen aiki in kana da mutunci guda 100 a gurin ta ko 1000 to 900 ya zube sannan kuma ba za ta ƙara ganin ka da mutunci ba sannan kuma aikin da ka sa ta din bai zama lalle ta dinga zuwa akan kari ba saboda ta san babu wani abu da kai saka mata
tsari in na dawo gare ka ka ji maganar da shi minista yayi kai tukun da farko ma kana ga menene yake janyo shugabanni a wuraren aiki ko kasuwanni ko masana'antu ko ma'aikatu har suke neman irin wannan yin wato tabargaza da waɗanda suke karkashin su musamman bata
an hasan mai na kaina a fahimta na da irin wannan shugabanni rashin sanin addini shine ya kawo wannan wasu kuma sun zuciya saboda suna ganin suke kai to ni ina kira ga mutane masu irin wannan ɗabi'a duk irin da kike ganin kana yin irin wannan ko kuma kana ganin kamar wani cigaba ne ko wani wayewa ne wallahi ba cigaba bane kuma ba wani wayewa bane mutane masu irin wannan fasikan mutane ne Mala Hassan kuma ba sa yin irin wannan sai sun ga yanayin kamewar mace yanayin ɗabi'un kike karan kanki mace yanayin dressing ɗinki da yanayin da yake zuwa office ai ba haushi ya ga magana ai shimfiɗan fuska ya fi shimfiɗan tabarma so idan mutum yana ganin mace tana yin irin wannan dressing don mu karan ka mamatan namu ga inda ya kamata su yi kwalliya ga inda ya kamata ta sun yi ado gidan majajensu za a ga wata mace in za ka je office sai ta ɗauko ƙura'a daka in za ta je office sai ta yi maka wani irin lalle in za ta je office sai ta wani irin kyakkyawan gizo in za ta je office in ma mai shiga cikin ne sai ga gasa kaya dai waɗanda bai cancanta a shari'a mace ko yanayin dressing wallahi duk matan da za ka ga tana zuwa office misali irin su niqab ko kuma dogon hijabi da sauransu duk take namiji an haɗu in ta haɗu da shedani ko wani irin shiga ta yi that is in ta samu shedani yau da gobe yau da gobe to amma duk da haka Mala Hassan matan za ka ga wata mace in ta dawo gida maimakon ta yi dressing maimakon ta yi ado mijin ta ya gaishe ta a ba ta yi sai za ta je office ba ta yi sai za ta je company ba ta yi sai za ta je shago kaga kila karkinta namiji shedani yanda yake tarayyar mace a office yanda yake tarayyar mace a company yanda yake tarayyar mace a ma'aikata ko menene bai tarayyar iyalin shaka
minista ne dawo gare ka idan muka duba kamar yanda shi tsari yake dan cewar wato wasu lokacin matan ke jawa ka amma ba shi ya ce in birane na da sata da dama na da wari wani lokacin fa za gani a irin waɗannan wuraren duk kame kan mace duk kirkinta in aka samu wani ja'iri wato sai ya sayin da zai ko ba dan Allah ba ya samu kan irin waɗannan mata haka da sauransu haka ne minista
gaskiya ne wannan ai ba komai bane yake kawo haka yau da gobe ne sannan kuma yau da gobe ta fi karfin wasa saboda in kuna mu'amala da mutum mu'amalar da ake cuɗaɗɗeniya ita ce take kawo wannan abu sabi misali abun da zai baka mamaki ita Najeriya da kake gani ta bambanta da kowanne irin kasashe saboda su dama a ce ma muna at least ma a ce ma ba ma koyi ma da wasu abubuwa ma namu mu dinga koyi da tsari na waje wanda muke fita muke karatu muke dawo muke ganin me suke yi da mun ci gaba irin su America irin su wannan London da sauran su sija da sauran gurare saboda me kai zaka tashi daga nan ka tafi can din ai akwai mata amma in ka je gurin aikin nasu abin sai baka mamaki zaka ga suna aiki suna cuɗaɗɗeniya amma sai kaga irin mu'amullar da suke yi ba irin tamu bace
aiki ne kawai
ta aiki ce kawai abin da ya kawo ka kawai shi zaka yi saboda menene kai abin da kake tunani abin da ka zo yi fa wannan matar abin da ya kawo ta ba kai ka dauke ta aiki ba ba kai ka dauki kasar ka ita ta dauke ta aiki sannan kuma cancanta kai aka dauke ta aiki a gurin sannan kuma kai ma cancanta kai aka dauke ka aiki a gurin to tsakanin kai da ita ba ka da wata mu'amala da ita saboda kai kana tsoro ma kada kai mu'amala da ita kare ka ta lalace to amma dan Najeriya ba haka bane duk girman shi girman banzari
dan Alhaji Abubakar Umar Tsari idan kuma ka duba ba bangaren mata kadai irin wannan tuanity ya tsaya ba koda bangaren mazan ne sautari mun shajin cewar a wurare wannan aiki ma'aikatu da sauransu wani lokaci in za a yi karin girma ko tafiya course ko wani abu su shugabanni sukan dan nemi na goro a wurin wanda ya kamata masa kuma koda ko ya cancanta a tunaninka me yake kawo irin wannan kuma
Malam Hassan shi yasa kaga abun ya samu matsala tun a makarantar jami'a ma ba ma magana ubin za ka ga mutum zai rubuta jarabawa kaji mutum an ce sai ka kawo kaza to shi yasa kake ganin a lokacin da ma'aikata idan an ce mutum sai ya kawo kaza za a ƙara mishi girma to shi yasa tun anan kake ganin sata tana yawaita za a dauke ni aiki an ce sai na kawo kaza kila abin nan ban da shi sai na tamurakula ko kuma za a ƙara mana girma amma sai na kawo kaza Malam Hassan duk rashin adalci ne kamar da minista ya faɗa shi yake kawo wannan su daga idan da adalci a ƙasa to dole ne idan mutum ya kai cancanci a ƙara mishi girma har da biki ma ai amma zaka ga a Najeriya mutum ya cancanci a ƙara mishi kamar misali mu dauka police kai idan ma wata majiya ma za ka ga hatta ma ba ma magana ƙarin girma ba a irin nan da ake kai su checking point da ake kai za ka ga wai in mutum bai kai rutun ba a kai shi me ya kawo wannan dabi'a mala
Alhaji Alhassan Shawari Minista kai yanzu kana ga yanda abubuwan nan suka tabarbare a kasan nan in muka duba gaba daya menene umul bayan faruwar wannan abin tunda ai da babu su
to gaskiya wannan abubuwan ni da zan iya cewa lalacewar al'umma ita ta kawo haka da san zuciya da kuma san dole sai na zama wani wannan shine ya kawo wannan lamarin saboda a lokacin magabatan mu lokacin can babu irin wannan abu sannan ko babu ruwanka in ka zo ka unguwan nan misali in zaka dauki yaro ba ruwanka da dan wani kai kowanne duwanne cancanta zaka dauka gaba yi sannan ko babu wani ko sai sun kwabo da za a baka a cikin aljihunka ma zaka dauka kai amfani da shi ka taimaka wa yaran su je su abin da ake so su zama wasu su dai kawai bukatar su in sun zo su zo har kuma in suka zo saboda irin alƙawari suna dawowa maimakon su ga gidan iyayensu ba gidan iyayen za su yi gaba gidanka za su zo su durƙusa su gaida ka kuma yace Allah ya muku albarka amma ba zai taba neman wani ba a gurin su ba saboda haka amma yanzu ba haka bane yanzu duniya ta riga ta lalace sannan kuma ƙasar nan yanzu halin da muke ciki wallahi in har mutukan ba mu canja ba muka tafi akan haka to wallahi akwai matsala
Alhaji Abubakar Umar Tsari me abin yi a halin yanzu
malami ga gane kamar yadda kake ganin zan ƙara dan sharhi kamar yanzu ga tambayarka kamar da Alhaji minista ya faɗa yanzu misali kaji majalisar mu ta Senate ko majalisar mu ta Ref suna maganan daga bakin dan shekara 25 zai iya takara to Malam Hassan ina mai tabbatar maka ba ni dan talaka ba duk wannan kutun gwiwa da kake ganin suna kokarin a yi ƴaƴan su din ne su gama ƴaƴan su su zo su mulke mu kuma yadda su suka mulke mu haka ƴaƴan su domin tsayawa ma takar ma sai dan wani kai dan talaka ba ka da kudin da zaka je har ka sai tikin nan mai wani a baka har ka samu din sai sa an gaske sai ran ga Malam Hassan abin ni anan ni ina ganin tunda an ce an gyara ko kuma za a gyara idan kai wanda kake ganin za a ƙara maka matsayi kuma ka cancanta a ƙara maka matsayi ba a ƙara maka matsayi ba idan kuma ke da an dauke ki aiki kin cancanta a ƙara miki matsayi amma ga manufan shugabanki ai shi ma yana da nagaba Malam Hassan
masu sauraro duka ana maka zo ƙarshen wannan tattaunawa tamu daga ofishin mu dake Abuja a fadadin Abubakar Umar Tsari da kuma Alhaji Alhassan Shabu minista Hassan Maina kaina ke salama da ku mu zama lafiya
wai da jiwa wayo sai dai ne mi jiwa yo wai ke ma ji tuwa ko kan ki ta wani ko na da ta ji wani ko ka kan ke wani ko wai mi ni 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 wai ke mu ha ta ni ko ba ya su na da ni ko ai ai ji tu ni ko sai mi ki ni sa ko ta san ba ka bu sa ko ka kan ki zo na ji sa ko ni ne ba na farna ko kalli ida ni na ko ni ne ba na farna ko kare yana da rana ko ni ma ina da rana ko wayo 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 ni sa ina ka wayo wai ni ka ji wa wayo sai dai ni ni wayo 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 ni sa ina ka wayo wai ni ka ji wa wayo sai dai ni ni ji wayo 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 ni sa ina ka wayo wai ni ka ji wa wayo sai dai ni ni ji wayo 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 wayo
kadai a wajuna wayan ba ya fi kyau dai kowa ya tsaya daidai in aka ce wayo da wayo ai kin ga sai a samu wayan wani kiki
gaskiya
haka
to muna tare kai tsaye ta waya da barista Aliyu Abdullahi don jin wani mataki ya kamata mutum ya dauka idan haka ta faru
bari mun koma bangaren doka kenan assalamu alaikum to barista kai kaman ka fada rami layin ne ko yawa to ina ga yin hello ai sai a hankali hello yawa to ka ji magana da muka tabo bari mu ji ko zaka warware mu ji bayani hello yawa ka ji magana da muka tabo na maganar irin wannan yawa to faɗa mana wani abu akan maganar cin zarafi ko tsangwamen mutane da sauransu a wurin ayyuka da muka faru ina ga bari mu sake lani wallahi
barista IB
hello IB majin mu ne bari na ga mu sake laliban layin nan tukunna saboda kaman abun yana ta holo go muryar tana ta amsa kuwa
Allah dai ya sa mu same shi dan Usman ko mu ji saboda akwai mutane da yawa dake cikin wannan
to ai na ga ma sai mu yi amfani da wannan damar yanzu haka sai mu ce mutane ma suna iya kira musamman idan layin barista na ta tutsu ai za mu iya ji daga wurin mutane yawa mu je shin yaya suke kallon al'amarin ko kuma yaya
ya ta faruwa da kai ko
yaya kamata mutun yayi irin wannan ta faru
ni ya kake kallon wannan al'amarin kai Usman
yawa to bari in ga musu namba kafin wannan alamar tarawa 1 sai 202 205 6555 yanda za a iya abunan din to yawa ina kaman ta same shi ma ko to in ta same shi da ya shigo yawa Maryam kaman yanda kike magana yanda nake kallon al'amarin shine abu ne na wai laifi wani lokaci kin san tudu ne sai wani ya take wani ya hango na wani to amma mafi yawanci zaki ga cewa koda kaman yanda suke faɗa a forum mutum yana mata suna wata shiga mai kyau su zo wurin aiki ni ina ga kaman ba zai zama hujja ka ce su zarafi ba ko ka tsangwame su da sauransu ko kuma kai amfani da damar kujerarka ko ofishinka ka ci zarafin wani ko kuma ka sa wani a wata kwanar da baya san ba zai iya
fitowa sosai haka ne jama'a kuma ma'aikata ko ba su san da yawa ba su san haƙƙin su na matsayin ma'aikata me ya kamata mutum ya yi musu me ya kamata
me ya kamata
a yi maka
musamman zaki ga cewa
kamar wata wai Hassan Maina kaina ya so yayi magana da ita yace yayi amma ta sa tsoro ta ce wa ita ba ta ma san a gane muryar ta yace zai saka sunan ta zai saka garin ta yace ai faru ne ita da ita akan aiki ita ma ta samu ta wannan din ta fuskanci
wannan matsala to kinga mutum bai faɗa ba baka taimaki wasu ba
To kwarai.
To gashi nan na ga dawo. Barista. Hello? Yau wato yanzu ci gaba da magana mu ji? Eh muna ji, ci gaba da magana mu ji. Ina ga saboda tutsin layin nan mutane da na san suna jin me yake faɗa amma ba
yana lissafo
ba yana lissafin
abubuwan da matakan da mutane ke iya dauka idan haka ta faru da su a wajejan aiki
ina ga muka samu kiliya layi koda ba yanzu ba za mu iya mu dauka mu aje saboda aje shi da kyau tunda layin yana ta yanda bai kamata mu aje murya da kyau haka yanda yake
amma Usman ka gani
to ga mun an samu akan layi assalamu alaikum
Wa alaikum assalam.
Yawa to daga jigawa wane ne?
Isa mai kifi dan sure in kiya lauyan masu cefa ne da karamar hukumar Roni jihar Jigawa.
To tunda lauyan mu murya ta kike liya to kai yanzu yi mana namu lauyancin mu ji. Na ka mu ji yaya. Me kake kalla labarin?
Yawa to a gaskiya yau da gobe kuna sha'awar wannan shiri naku kuma
muna sha'awar hanga kuke.
Kuma zan bayar ya kamata gaskiya gwamnati ta dauki mataki. Akan irin waɗannan mutanen masu cin amana. Da kuke tantaunawa ya kamata duk wanda aka kama da laifi irin kwatankwacin wannan to ya kamata a mai hukunci mai tsauri domin ya zama izina ga wani
to mun gode sosai bari mu je Bauchi kuma oh hello
assalamu alaikum
wa alaikum assalam wane ne a Bauchi
kuna magana da mai tari Muhammad Katagun Zaki local government of Nigeria
to mun tari to fa albarkacin bakin ka mu ji
to abubuwan da suke faruwa da irin wannan gaskiya uwa uba da rahin tsoron Allah ne saboda da ita matar da shi namijin kowa aiki ne kawo shi sannan haka da shi shugaba da na kasa da shi kowa aiki ne kawo shi kuma in za mu tsaya mai aiki tsakani da Allah iya abin da ya hada mu gurin aiki yayin da muka tashi kowa ya tafi garin gaban sa
to mun gode sosai ai mun cika alƙawari shine mun ce za mu daura ba ko mutum biyu ne mu ce sai mu ce kan duka dole mu tattara ina mu saboda lokaci ba zai ba mu ba amma mako mai zuwa mun samu yadda muke so za mu shimfida ko mu dora daga inda muka dasa Safinatu da Maryam yanzu kan Ahmadu din
Maryam bashir bugaje
sai kuma Julie Lazarus Gresham ita ce ta bada umarnin shirin da injiniyan mu ne sai kuma wanda ya hada mu Facebook live wato Salman Jack ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa
dai bincike ta zaro zance ba ruwan ta yau da madalaci.